أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Bayan haka idan ku gaisuwa ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka, ranar Litinin 20 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 9 ga watan 3 shekara ta 2026 miladiya. Dan ci gaba da karatun mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan babban masallaci na Juma'a mai albarka na Kandegar National a unguwar Yantala, babban birnin Yamai, Jamhuriyar Nijar. Muna nan wato a wannan masallaci kamar yadda muka saba, muna gabatar da tafsiri tsakanin bayan sallar tarawih zuwa abin da ya sauƙaƙa. Wannan shine darasin mu a wannan shekara na 19. Sannan kuma a cikin suratul Nisa, wannan shine darasin mu na 22. A jiya idan ba a manta ba, alaramma mun tsaya a ƙarshen aya ta nawa? Ta 54 ko
55?
Ta 55 afa.
Na'am.
Yau in Allah yarda zamu tashi farkon aya ta 56. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci cikin abin da zamu karanta, ya ba mu ikon karantawa daidai da aiki da shi, ya kare mu daga wadawa cikin kuskure. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci.
Amin.
Allah subhanahu wataala ce innal ladina kafaru.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما.
نعم. الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا للي وإن دسك كافر شما الله سبحانه وتعالى كوكما إن الذين كفروا بآياتنا للي وإن دسك كافر شما آيوين ومن دون دي كافر شما الله أي كافر شما آيوين سا. فأنا الله سبحانه وتعالى إنا تبت الرواء ga duk wanda ya kafirce ma ayoyin sa. Mun gane ko nunun anan bayana nufin Allah suna da yawa, nunun litta'zim dan girmamawa ga Allah subhanahu wataala, kamar yadda yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Wato mu muka saukar da Alqur'ani, kuma mu zamu kare shi, zamu kiyaye shi daga duk wata barna da za a yi kokari a saka a ciki. Allah ba zai bata nasara ba sai an gano ta an kuddata. To wannan nunun din ana kiranta nunul litta'zim, ba nunul jama'a bace, ba Allah suna da yawa ba, kai wani ce gashi nunul jama'a. Ai kristoci suna da gaskiya da suka ce Allah uku ne, Allah shi kadai yake, ba shi da abokin tarayya. An nunul litta'zim, kun gane ko nunun ce ta girmamawa aka yi wa dan adam ma. Ana iya cewa su baba bayan shi kadai ne. To ballantana Allah wahidul qahhar, Allah shi ya fi cancanta a ya sa masa nunul ta'zim. Kun gane ko? to Allah subhanahu wataala yace innal ladina kafaru bi ayatina, lalle wanda suka kafirce mu ayoyin mu, sawfa nuslihim nara, da sannu za mu sa su a cikin wuta wacce za ta kone su. Wannan wutar kuma idan ta kone su, wato Allah yana ba mu labarin yadda wato ɗan wuta za su kasance, wanda ya mutu akan kafirci wato bai yi imani da Allah ba, ya kafirce ma ayoyin Allah, ya ƙi imani da Qur'ani da sauran littattafan da Allah ya saukar, kun gane ko? To su ne Allah yake ba mu labarin su kafirai tsantsa. Lalle duk waɗanda suka kafirce ma ayoyin mu inji Allah, sawfa nuslihim nara, da sannu za mu sa su a cikin wuta wacce za ta kone su. Allah ya ce kullama nadjat juluduhum, a duk lokacin da wuta ta kone fatunsu, baddallahum juludan, ko baddallahum juludan, sai mu canza waɗansu fatu gare su, kun gane ko? Ghaira ha, waɗanda ba wannan fatun da wuta ta kone a farko ba. Dan me za a yi su haka? Allah ya ce liyazuqul azab, dan su dandana azaba, dan su ci zafin wuta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna Allah kana azizan, lalle Allah ya kasance mabwayi, la yu'jizuhu shay, ba abin da yake gagara Allah, kun gane ko? Hakiman, kuma Allah gwani ne mai hikima ne, duk abin da ya tsara shi ne daidai, kun gane ko? Babu kuskure a cikin aikin Allah. Kun ga wannan shi ne wato sakamakon kafiri wanda ya ƙi imani da Allah da ayoyin Allah, wato azaba Allah zai masa wacce yake idan ya zama garwashi, ya wato wutar ta cinye shi, ta babbake shi, to sai a canza fatar, a ƙara kawo wata sabuwa, kuma a dasa masa, ba dan komai ba, liyazuqul azab, dan su kafirai da suka kafirce ma ayoyin Allah, suka ƙi imani da Allah da manzanni da littattafan da Allah ya saukar da ayoyin Allah da mala'ikun Allah, liyazuqul azab, dan su dandana azaba, za a yi musu haka, ba dan komai ba. To anan a wannan aya akwai wata shubuha da ƴan shubuha suke kawo, kun san kullum maƙiya Allah sai sun samu abin da suke so su yi suka a cikin Alƙur'ani, sai su ce to ita wannan fatar da Allah ya ce kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha, wannan juludan ghayraha fatar da ba asalin fatar waɗannan kafirai ba, wacce za a canza musu, a sa musu wata sabuwa, a ƙara ƙone su da wuta, to wannan fatar ta bi wani wani sabo ta yi ma Allah, sai su ce a in haka ne suna so su zingina wai zalunci, wai iyyazun billah ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ko ya ce Allah la yazlimun nasa shay'a, kun gane ko? Allah baya zaluntar bai, fata ba baiwa Allah, Allah baya zaluntar ta. Sai a ba su amsa da cewa ita fatar ba ita ake wa azaba ba, ita fata a tana kai saƙon azaba ne.
Na'am.
Kuma bincike ya nuna, likitoci suka ce wannan fatar ɗan adam da za a yaɗe ta daga cikinsa, da za a yi tattaka wannan tsokar bayan fata, ba zai ji komai ba. Kun gane ko? Kamar ita fatar tana kai saƙo ga shu'ur ɗan adam ne, da za a samu a yi a feɗe ta, a cire ta, a ɗaye ta daga cikin ɗan adam, to kamar jikinsa ba zai ji komai ba. Shi ta ce ita kai saƙo take. Shi yasa Allah ya ce to kaga idan an babbake jikin kafiri ya zama garwashi, wannan fata ta zama garwashi, to kaga duk azaba da za a yi mai Allah bai tsara ya ji ta ba, sai an canza masa wata fata da za ta kai saƙo. Haka Allah ya tsara, in Allah ya ga dama ba sai ya yi haka ba, amma Allah wato qadirun ala man yasha, kuma yaf'alu ma yurid. Kun gane ko? Masu hikima suka ce anta turid wallahu yurid wallahu yaf'alu ma yurid, kai kana so, Allah yana so, Allah yana aikata abin da yake so. Kun gane ko? Ba abin da kai dan adam zaka so ba, ko kake so ba, a'a Allah subhanahu wataala ma sha Allahu fa'al. Kun gane ko? Abin da Allah ya so shi yake yi, duk abin da zaka yi wato kai dai abin da ake so kai imani da Allah ka yadda da hukuncin Allah shi yasa an kuka kula a ƙarshen ayar mai ta kulle da shi sai ta ce inna Allaha kana azizan Allah ya kasance mabuwayi babu abin da yake gagararsa in ya so yayi wa bawa azaba ba ta hanyar fatarsa ba sai ya azabtar da shi ba sai an sa fata mun gane ko babu abin da ya gagara Allah kuma hakiman gwani ne yadda yace din nan kullama nadudat juluduhum a duk lokacin da su fatu wannan kafirai suka kone suka zama garwashi baddalnahum junudan ghayraha zamu canza musu wata fata ta daban li yazuqul azab dan su dandana azaba wannan Allah haka yaga dama yayi kenan kai a matsayinka na mu'mini wanda yake da imani kawai ka yadda Allah da wannan abin nan da kai shine daidai hakan da kai shi ya dace shi ya fi cancanta Allah in gane ko to baddalnahum junudan ghayraha zamu canza musu wato wata fata ta daban wato ba wannan wacce ta kone ta zama garwashi ba ba dan komai ba Allah ya ce liya zuqul azab ai dan su dandana azaba wacce take mai tsanani inna Allaha kana azizan hakima lalle Allah ya kasance mabuwayi kuma mai gwani da hikima a cikin ayyukansa bari mu karanto wani abu kadan daga cikin abin da Imam Ibn Kathir ya kawo karkashin wannan aya da ya kawo ta yake cewa Allah subhanahu wata'ala wato ya nuna a cikin wannan aya mai albarka sakamakon duk mutumin da ya bijire masa ya kafirce wa Allah ya kafirce ma'ayin Allah to ga ya kafirce wa manzanni na Allah yake yin imani to sakamakon sa fa wuta ce zai shige ta kuma wannan wutar zata zai dawoma a cikin ta hukuma ce zata zauna tattare da shi ta yadda Allah subhanahu wata'ala wato koda fatar jikinsa ta kone ta zama garwashi ta riddige to za a canza masa wata sabuwa wato dan ya ci gaba da konuwa shi yasa ya kawo Imam Ibn Kathir ya kawo riwaya ta Ahmash kun gane ko wacce ya rubuta daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa idha haraqatil juludum idan waɗannan fatu na kafirai sun kone sun zama garwashi baddalu juludan bayda za a canza musu wata fata wacce take parasol sai kamanta fanta yace amsalul qaratis kamar wato misalin takaddu kun san takaddu wanda ake rubutu a ciki ko ai takadda da ake rubutu a ciki wacce kala ce fari to haka za a sanya canza musu fata kamar irin wato wannan takardu farare wanda ake rubutu a jikin su wannan hadisi Imam wato Ibn Abi Hatim ya rawaito shi daga ruwayar Sayyidina Umar Allah ya kara masa da wato dai abin da ake so ka gane duk mutumin da ya kiwa Allah biyayya ya kafirce ma'ayin Allah to ya shiga ukun ya mutu sai ya gwammace duk bala'in da yake ciki a duniya da ma a cike ci gaba da tawama in ba kuma ce ba kafirai a ayoyin da muka karanta a baya sai da suka yi burin da ma su zamto kasa da ma law tasawwa bihimul ard ko ba haka ba da ma sun zama kasa ba ma a tashi alkiyama ba da aka zaunar da su a kabari kawai su cigaba da zama yadda suka zama kasa ko kuma a'a da ma sun zamto kasa da wani ita kasa kamar yadda za a yi wa dabbobi domin dabbobi an gama musu hisabi za a ce su zama kasa ba wuta za a kai su ba saboda bala'in wuta za su ce dama su zamto kasa law tasawwa bihim al-ard Allah ce wala yaktumuna Allah haditha gabobin su kuma ba za su boye ba duk barnar da suka yi gabar jikin su sai ta faɗi gaskiya a gaban Allah subhanahu wata'ala saboda irin abin da kafiri zai je taran na azaba a gaban Allah subhanahu wata'ala to sai yayi burin dama ya zanto a bashi kamar dabba ya zanto kasa in an gama bai sani ba a kai shi wuta ba ko kuma tun daga kabari kwance kabari wannan da diddigin kasar da zai zama to har ruhin sa so yake zama kasa kawai a balla ba ne saboda bala'in da zai je tara Allah ya tsare mu Allah ya ba mu ikon yin imani a wata ruwaya ta wato Imam Ibn Kathir da ya kawo wato daga Abdullahi dan Umar yake cewa Abdullahi dan Umar yake cewa wannan ayar ni na san wato ma'anarta kun gane ko yace ani bin umar qala qara'a rajulun inda umar hadhihi al-aya afwan abdullahi bin umar yace wani mutum ya karanta wannan aya a gaban sayyidina umar kun gane ita dai kullama najdat juludun kun gane ko a duk lokacin da muka wato kone fatun jikin su suka bare qala umar sai umar yake cewa ai a'addaha alayya a'addaha qala mu'adh bin jabal sai mu'adh dan jabal yake cewa indi tafsiruha ni wannan ayar na san tafsirin ta kenan wani ne yazo wajen sayyidina umar yake so ya gano ma'anar haqiqanin ayar nan to mu'adh yana gurin da mun san yana cikin masanin alqur'ani ko ba haka suna cikin mahaddata a lokacin an ce mahaddata qur'ani ba kawai gardazan Allah bane suna sun haddace qur'ani kuma sun san ma'anarsa kun gane ko to ma'ad dan jabal sai yake cewa indi tafsiruha ni na san fassara kullama najjaddulu kun gane ko na san fassara wannan yace abinda take nufi shine tabdilu fi sa'ati mi'at marra subhanallah wa iyadan billah wato ma'ad bin jabal yace a lokaci in aka ce sa'a a larabcin da ana nufin wani dan lokaci amma a yanzu larabcin zamani an ce sa'a awa guda yake dauka kun gane ko to shine sai ma'ad yace a lokaci wani lokaci wanda yake ba wani mai yawa ba bai kai wuni ba yace ana kon ana canza fatan nan so dare a sanya fata sa an aka babbage ta tabbabbu ta wargaje ta zama toka ta zama garwashi ta zama toka sai a ƙara canza ta yace a dan wani lokaci ana canzawa so dare injuwa ma'af bin jabal qala umar yace ka umar yace hakaza sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kenan sai sidna umar ya kara tabbatar da maganar wa ma'ad daman sahabbai ba sa karyata junansu suna gaskata junansu kun gane ko sai da ma'ad ya ce a dan wani lokaci ana canza wannan fatar so dari a canza a babbake ta ta zama garwashi ta zama toka a kara canza wata har so dari a dan wani lokaci shine sai umar da ma'ad ya faɗa ka ce haka da sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka dai naji wannan aya daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ya zama abin tashin hankali abin wato guji tsoron Allah guji tsoron azabar Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi ingantacce yace ittaqun nara guji tsoron wuta walau bi shiqqi tamratin koda da tsagin dabino ne fa in lam tajidu idan ba ku samu ba ma to fadi kalimatu tayyiba koda da kalma kyakkyawa ce al-kalmu tayyib koda da azkari astaghfirullah wa atubu ilayhi ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim ko karatu al-qur'ani ko salatu manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka gaya wa mutum magana kyakkyawa ce zai za ta zanto sadaka wato ka gaya mai wato kalmar da zai ji dadi kuma ba ƙarya kai ba kun gane ko to wannan haka manzon Allah ya ce in ba ka ma da abin bada na sadaka kenan addinin musulunci mai kudi ya ji dadin sa talaka da bashi da komai akwai abin da zai yi a madadin dukiyar da bai samu ba ya ciyar da ita kenan akwai kalmomi akwai zikirai wanda suka zo a sunna tabbatacciya wanda mutum zai aikata su ya samu falala mai girma ya samu sira daga azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala wallahi Allah yadda Allah ya bude kofofin rahama ga bayin sa to duk wanda kaga ya shiga wutar shi ya so kamar yadda hadisi suka tauna haka Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkanin al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake sai sahabbai suka ce kila wa man ya aba ya rasulullah sabai suka ce wane ne zai ki shiga ya ma'aikin Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata'ani faqad
dakhala aljanna
faqad dakhala aljanna duk wanda yayin da ya zai shiga aljanna wa man asani
faqad aba
wanda ko di ya saba ni faqad aba to shi yake hakika shi yake kenan kaga saba wa Allah da manzo shi zai gadan maka da shiga wuta, amma yin biyayya ga Allah da manzansa to yana gadan wa da mutum shiga aljanna. Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon biyayya ga Allah da manzansa, mu samu shiga aljanna. Allah ka tsare mu daga bijirewa daga sa da saba ma Allah da manzansa, dan wato kan mu je mu fada cikin wuta. Allah ya mana tsari wutan nan kun ji tsoron da shi yasa Allah yake ta gaya mana tun ma kan a shiga wuta, wato duk dalilin da zai sa a shiga wuta Allah yake tsoratar da mu. Ko ba haka ba, ayoyin alqur'ani cika suke wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'atu wala yu'khadhu minha 'adlu wala tanfa'uha shafa'atu wala hum yunsaru. Gasunan daban-daban. Wattaku an-nar allati u'iddat lil-kafirin. Asalu mutaba ita ba sai dan kafirai. Me kai ka kana musulmi ka shiga wuta kayi aikin nan wuta, kenan musulmin da za a yi ma azaba a wuta in dai ya mutu da imani daga baya fito ya shiga musulunci, ya shiga aljanna. Ko ba haka ba, to kaga daga kaga musulmi a wuta to shi yayi karambani. Amma asalin wuta Allah ce u'iddat lil-kafiri, an tanade ta ne dan kafir. Amma yanzu kaga duk ayyukan sabo wanda aiki ne na waɗanda suke kafir, musulmai sai suka ga suna aikata shi. Yanzu ana yin wani shagali wato na kafirai, sai ka ɗauka a ai musulmai ne masu asalin wannan lamari. Ko ba haka bane ba, wani biki ko wani wato ayyuka dai wanda suke na masha wanda asali kafirai ne suka zo da shi suke aikata shi, in ka ga musayan musulmai a ci sai ka ce a wannan abin asalin shi na musulmai ne, to kaga wannan abin ai hatsari gare shi. Mu ji tsoron wuta. Allah subhanahu wataala ya tsoratar da mu ita, ya tsoratar da mu wato ba ma shiga wuta ba, yinin tashin alƙiyama, yinin da zai kawo a yi hisabi kowa ya san inda zai je, shi kansa abin tsoro ne. Ballantana wutar jahannama, wutar jahannama musiba ce. Wai ba kwa ganin wutar duniya ya ake jin tsoronta? Kai ba wutar duniya ba, yanayin zafin rana musamman wato ga man da suke azumi, ga kake jin zafin rana? Zafin rana kasa daurewa ga zafin rana, kana kuka gare shi. Ballantana a ce maka wutar duniya, ballantana wutar lahira. Ku duba yinin alƙiyama, aka ce saboda zafinsa, zafin ranarsa, wani guminsa sai ya shanye shi, ya shanye shi, ya nitsi a ciki. Iya imaninka iya inda guminka zai tsaya, wani guminsa ya tsaya mai iya ƙaurinsa, wani iya ƙugunsa, wani wuya, wani sai ya nitsi a ciki saboda bala'i. Wannan tsananin zafin ranar da kuke ji ba ɗaya daga cikin numfashi ne da jahannama take numfasawa a shekara so ɗaya. Duk bala'in zafin ranar da zaka ji yayi numfashi, kun san numfashi ko huci? Barin ce huci, in baka gane ba gurnani ko in gwada wani koshiyo da sai in gwada. To numfashi ɗaya daga cikin numfashi na wutar jahannama, wannan zafi da zaka ji muna cewa zafi ake, zafi ake, in gane ko? To mutum zai so ya je ma Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗu da wannan bala'i, wannan musiba. Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare mu daga shiga wuta. Ya Ubangiji ka gafarta mana, ka ba mu ikon binka sau da ƙafa. Wuta ba ta muminai ba ce, wuta ba a yi ta don musulmai ba. In ka ga musulmi ya je, shi ya kai kansa ya aikata abin da bai kamata ya aikata ba. Allah ya tsare mu da aikata sabo. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to kullama najzat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab, dan su dandana azaba Allah. Za a kai musu wannan azaba. Kun ji dai ruwaya daga Mu'adh bin Jabal da kuma sayyidina Umar, suka ce manzon Allah ya tabbatar da cewa a wani a dan wani lokaci a yi za a canza fatar tasu ya kai so 100, a canza a kone ta, kone ta zama wato garwashi, ta zama toka, a ƙara fidda ta a sa wata, su ci gaba da shan azaba wanda kuma khalidina fiha ne saboda ba su mutu da imani ba. Muminin da ya mutu da imani ya aikata sako, ya yi abubuwa da ba su dace ba, amma dai babu shirka a ciki ya mutu da wannan, to shi ne zai je Allah ya masa gurgurdan azabar da zai masa ya fito daga cikin wato wanda za a cece su ko wato ko za su shiga wuta su fito ko da sun zama garwashi daga baya akwai ruwa da Allah zai halitta ko ya halitta wanda za a ba su su sha wanke su da shi su dawo daidai bayan azaba Allah ya tsare mu Allah karka shigar da mu ta Allah kai mana tsari
amin
Allah subhanahu wataala ya ce wato bayan Allah ya ce wato liyazuqul azab sai ya ce inna allaha kana
azizan
hakima Allah ya kasance mabuwayi wanda ba abin da yake gagararsa kuma mai hikima wani duk abin da yayi ya dace sai Allah ya ce innal walladina amanu
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا
نعم الله سبحانه وتعالى yace wallazina amanu amma wadanda suka yi imani wannan shine al'ada ta alqur'ani at-tafsiru bil maqali an fadi yan wuta Allah ya mana tsari da su sai Allah ya ce to ga masu imani yanzu an fadi kafirai kuma aka fadi makomansu ko ba ka ba innal ladina kafaru go bi ayatina to yanzu sai Allah ya dawo kuma wallazina amanu amma wadanda suka yi imani su ga sakamakonsu kaga kaji ɗan guta kafirai wanda suka kafirce ma ayoyin Allah to yanzu kuma zaka ji waɗanda suke mu'minai sun imani da Allah da kuma sakamakonsu Allah ya sa muna daga ciki
amin
Allah ya ce wallazina amanu lalle waɗanda suka yi imani su kuwa suka yi imani da Allah suka yi imani da manzannin Allah suka yi imani da littattafan Allah suka yi imani da me manzannin Allah da mala'ikun Allah ko ba ka ba da ranar lahira da kaddara duka sai ka kawo rukunan imani guda shida kun gane ko to waɗanda duk suka yi imani wato wa amilu salihati bayan wannan imanin sun kudirce shi a zuciyarsu sannan kuma suka zo suka yi aiki nagari shine wa amilu salihati suka yi aiki nagari kun gane ko Allah ya ce to sanudkhiluhum jannat za mu shigar da su aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana a karkashin ita wannan aljanna koramu suke gudana a karkashin wayannan aljannatayya khalidina fiha Allah ya ce za su dawwama a cikin aljanna abadan har abada ba su fita Allah ya sa mu daga ciki
amin
Allah ya ce bayan wannan tagomashi bayan shiga aljanna da rayuwar dadi dake cikin aljanna sai Allah ya ce lahum fiha azwajun mutahhara suna da mataye tsarkaka a cikin aljanna kun gane ko waɗanda suke tsarkaka daga ɗabi'u na ƙwarai ba sa ɓatawa miji da rai ba sa wato yi masa abin da suna biyayya suna karɓar umarni ba sa ɓata maza da rai sannan ba suna da ɗabi'u kyawawa ba sa yin wato bayan ɗabi'u kyawawa suna kuma da wato yanayi ko ka ce tabi'a mai kyau wacce babu ba za ka kyamace ta ba domin Allah ya tsarkake su ba sa haila ba sa ƙazamta za mu zo mu karanto maganganun malamai akan abubuwan da aka kore wa irin waɗannan mata saboda tsaftarsu kun gane ko bayan an ba su azwajun mutahhara sai Allah ya ce kuma wa nudkhiluhum dhillan dhalila za mu shigar da su inuwa wacce take madawwanya inuwa wacce take ta musamman ce kun gane ko domin daman aljanna babu rana wannan wato wata ni'ima ce cikin ni'ima shine Allah ya ce wa nudkhiluhum dhillan walila dhillan walila za mu shigar da su inuwa wacce take dawwaman mai inuwa miƙaƙƙiya a cikin aljanna tare da cewa ita aljanna babu rana a cikin ta kamar yadda bayani zai zo gaba insha Allah abu na farko da Allah ya ce wallazina amanu wato an faɗi magana akan kafirai yanzu an dawo kan mu'mini sai Allah ya ce wa amilus salihati si bayan imani kuma sun yi aiki na gari shi yasa malamai na sunna suka ce imani abu uku ne kun gane ko imani dole zanto abu uku udurin zuci ka kudirce ka yadda a zuciyarka abu na biyu aiki daga bayan ka yadda sallah wajibi ce ko ba haka ba ka yadda Allah ɗaya ne ka yadda manzo sallallahu alaihi wasallama da sauran manzanni da annaba da Allah ya turo da wanda aka ambata da wanda ba a ambata ba duk ka yadda da su a cikin zuciyarka da littattafan da aka ambata guda biyar a cikin alqur'ani da wanda ba ba ambata ba duka kayi imani ijmalan wa tafsilan ararraba da adunkule kun gane ko dan mala'ikun da Allah ya faɗa da wanda ma bai faɗi sunayen su ba duk kayi imani da su kayi imani da kaddara mai kyau ko mara kyau kayi imani da ranar lahira za a je gaban Allah duk nau'i na imani ka kudurce shi a zuciya kun gane ko dole a same ka wa'annan abubuwa da ka imani da su a gansu a aikace ka yadda imanin da gaske ne kun gane ko a ganka in ka ce ka yadda sallah rukuni ce da kristiyan rukunan musulunci to a ga kana yinta kun gane ko in ka ce wato Allah ɗaya ne ba shi da abokin tarayya a ga ba ka shirka a ga me ba ka shirka a ga duk abin da za ka yi don Allah kake yinsa wannan shi ne sharaɗi na cewa ka yadda Allah ɗaya ne kuma shi kaɗai cancanta a mota a ɓangaren aiki a ga kana ƙoƙarin kwaikwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ke nuna ka yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah kun gane ko ta ɓangaren ƙaddara a ga idan wata musiba ta same ka sai dai a ga kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba kana zuwa kana kuka ba kana cewa ka wallahi ni dai kaza kaza ammun kaza ammun kaza kana ta bi kana yadawa sai ka ga yawa kowa dan ka nemo gurbin wannan abu amma fa ka dogara da Allah a wanda ya cancanta ka ga ya mai saboda wata maslaha sai ka ga masa amma kai ta yadawa kai ta kin hakuri baka ma ya addu'a ba wata kana ta ga yawa mutane kaza ina ai kaza kaza ya same ni musiba ta same ni ka ga yawa Allah
na'am
iyakacin shi wanda yake tare da kai akwai wata maslaha da zai saka ga Allah ya san zuciyarka ba ka ga masa ba dan kana neman ya baka ko ya canza ma a wajen Allah kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tana nuna ka koma al'amarin ka ga Allah sannan ka ce Allahumma ajirni fi musibati wa qlifni khayran minha ka ce ya Allah ka saka mu a cikin wannan musiba da ta same ni ka canza mu da abin da ya fita a kai to in kana da imani Allah ne zai kawo ma mutunta sai ya turo wani wanda zai maka amma wani dan adam ka koma bayan sa kana ga ya mutane wani abu ya same ka kamar rashin yadda da kaddara kun gane ko to kaga wannan a gansha aikace sannan alama ta imani da ranar lahira shine a gaba ka zalunta ɗan uwanka musulmi domin ka yadda in za a yi hisabi alama ta ka yadda da ranar lahira a gaba ka saban Allah domin ka san za ka tsaya a gaban Allah yau mai umun nasu da rabbil alamin bayan za su tashi gaban Allah a yi musu hisabi to in ka kana tsoron Allah kana tsoron ranar nan ta zo ai ba za ka aikata abin da za a maka lissafi ba a yi maka tambayoyi bayan dama Allah ya san duk abin da ka aikata dan a tsaye dama hujja ne adalci ne na Allah yin hisabi kun gane ko to wannan ya kamata mu kudurce sannan mu aikata shi a aikace sannan kuma wato mu furta da baka qaulin bil lisan wa amalin bil jawarih kun gane ko wal i'tiqad bil qalb a kudurce a zuci a fada da baka sannan a aikata su da gabbai ba an taba ka an ce ka ji tsoron Allah ko ka aikata aikin kwarai sai ka ce attaqa huna attaqa huna manzon Allah ya faɗa amma kuma ya akai manzon Allah shi yafi kowa aikin alkhairi ko ba haka ba sahabban sa wanda ya koyar da su su suka fi kowa ne aikata alkhairi inda wato cewa attaqwa a zuciya za ta tsaya mutum ya ki sallah ya ki azumi ya ki tsoron Allah kawai ya ce ai tsoron Allah shi a zuciyar ki ba bai kamata kowa ya gane tsoron Allah shi ba to ai da ba mu gani magabata sun yi sallah sun yi azumi ba sai su zauna su ma su shantake an musu magana sai su ce ai tsoron Allah a zuciyar ki وإن في الجسد مضغة منذ الله صلى الله عليه وسلم يقول للي أتكن جكي أكوي وتسوكا إذا صلحت صلح الجسد كله إذا تجارو دكان جكي يا جارو وإذا فسدت فسد الجسد كله إذا قوت لالا تدكان جكي يا لالا على وهي القلب إتوش زوتيا kenan in arzuciyar ka lafiya kalau take
gaskiya ne
to za ta saka yi aiki za ta saka yi da'a alamun da kace tafawa hauna to zuciyar ta kama ba ta da kyau zuciyar Allah naka ya gurbata shi yasa baka iya yin biyayya ga Allah baka iya yin abin da Allah ya umarce ka ko kuma baka hanuwa da abin da Allah ya hana ka inda zuciyar ta ka lafiya lau take wato bayan da biyo yanne ne ake cewa
virus
bai shige shi ba virus in English in da bai shiga ba da an ga kana aikata abin da yake wato kyakkyawa abu na da'a ga Allah to amma saboda zuciyarta ka akwai matsala shi yasa wato aikin ka ya baci har ma amma magana sai ka ce ai tsoron Allah a zuciye tsoron Allah a zuciye ki a gani a kasa in ji kare ko aka yi mai gori ne ana abuki a gidan ba kura ne ko gidanka ya ce mu gani a ƙasa ko ba haka ba to a ganin ka kana aiki sannan shine za a yadda cewa akwai imani a cikin zuciyarka Allah subhanahu wataala ya ba mu dace
amin
Allah subhanahu wataala wato yana siffanta masu imani walladina amanu wa amilus salihati lalle wanda suke masu imani bayan an faɗi kafirai da makomansu sai Allah ya ce wallazina amanu sai dai waɗanda su suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki nagari kun gane ko sai Allah ya ce sanu da khiluhum jannati za mu shigar da su aljannatayya kun gane ba ma janna ba aljannatayya masu yawa aka kawo shi da janna Allah ya sa mu shiga
Allahumma amin
akwai aljannatul firdaus Allah ya kaimu aljanna firdaus
amin
kun gane ko sai Allah bai barka ya ce aljanna sai ya ce gashi daga cikin wasu sufofi na aljanna sai ya ce tajri min tahtiha al-anhar wa'inda ƙoramu suke gudana malaman tafsir suka ce kusur benaye ne da ita sama baya wato sai ka samu wata tana da hawa ban san adadin da zan ce ba kun gane to duka wannan aljannatayya din kuma akwai ƙorama kusan ruwa yana ba da kyakkyawan da'i ga kallon ido yana sawa dan adam nishadi musamman aka ce aljanna to ƙorama ce ruwa ne wanda yake gangarawa a ƙarƙashin wannan benayen na aljanna kun gane ko sannan Allah bai kyale haka ba sai ya ce khalidina fiha ba an an shiga za a yi shekara dubu a fito bane a in an shiga ke wahala ta kare dadi ya tabbata a cikin aljanna Allah ka kai mu
amin
kun gane ko yace khalidina fiya kuma ya kara da abadan yace har abadan an shiga ba a fitowa wanda duk Allah ya sa shiga aljanna to ya tsira kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce cikin surata Ali Imran faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faz وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والله يا وكذا نريد الدنيا دنيا ba komai bace ba duniya duk yadda ka same ta wata ran zaka barta ka damu ka gina lahirarka ga inda aka je zama dindindin ake Allah ya ce duk wanda aka ne santar da shi faman zuhziha 'anil nar duk wanda aka ne santar da shi daga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna faqad faz haqiqa ya rabauta ya tsira ya ji dadi Allah ya ce wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya fa ba komai bace sai rayuwa ta rudi wani dan jin dadi ne kadan wani sai yau sai ranar da Allah ya bashi abinda duk yake nema a ranar sai Allah ya dauki rayuwarsa sai da ka gama tarawa ka shimfida zaka ci kawai sai Allah ya ce to lokacinka yayi ina da dan rayuwa ko kuma sai lokacin da dukiyar ta samu sai Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya wacce koda za a zuba dukiyar ba za a warke ba kuma da yawan mutane suna nan mance ni'ima ta Ubangiji kullum sai su dauka koyi kudi shine ni'ima na rantsa muku da Allah wallahi kudi ba shine ni'ima ba
na'am
za Allah ya bata kudin kuma ya zarrabe ka da rashin lafiya ina ni'ima a cikin su amma Allah ya baka lafiya ya baka abin da zaka iya ka ci ka ji dadi ka sha kai bacci ka tashi ba shine ni'ima ba da yawan masu kudin ka je ka tuntube su kana fatan Allah ya baka kudi ko na dan karuna to dan karuna da Allah ya bashi kudin sun amfane shi Allah ya halakar da shi an bai wa'azi bai ji ba yayi gadara amma wani ne kudi ne na zamanin ka yanzu ka je ka lissafo masu kudin ka ji labarin irin matsalolin da suke ciki wallahi wani baya iya kwana sai ya sha kwaya wani kuma gashi kullun ta Allah sai an je da shi likita ko duk sati sai an cire jinin jikinsa an canza wannan ba musiba bane ba wani numfashinsa sai an batar ba wannan wanda muke shakar wannan iska mai dadi bai ke iya wallahi sai an ebo masa ita ana abin da yanzu wannan ina dadi a rayuwa wani gafuna an ce in ya tuna ma mutuwa sai ba ku sani ba da yawa ku je ku ci da kudin wallahi an hana mishi tunna da kudin an hana shi jin dadin rayuwar duniya wannan ba musiba bace to so kake Allah baka irin wannan kudin wallahi ka nemi Allah arziki mai amfani ka nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya baka rufin asiri da yawa masu kudin wallahi in suka gaya ma matsalolin su sai ka kyamace abin da Allah ya ba su ka gode ma Allah irin rayuwar da kake kana iya ka samu ka ba wani ka yi bukatar da take gabanka wato ka gode wa Allah a wannan hali duk abin da za ka roƙa a wurin Allah ka roƙi alkhairi kakka ci Allah ka ba mu kuɗi wanda ban san adadinsu ba me za ka yi da su Allah ka ba ni dukiyar da san za ta yi min amfani shi za ka yi roƙa wacce in ta zo za ka yi aikin alkhairi ka yi abubuwan da za ka in ka mutu za a ci gaba da zuba ma lada wannan shi ne rayuwar dukka kuɗin in an samu bai a sa a bakin ko to duk sun ka dai ka ci ka ci ka ƙoshi wallahi wani cin larura don wani ma ka ci wani abu mutuwa za ka yi musamman yanzu lokacin azumi wasu sun ɗauka wato in an sha ruwa sai ya biya abincin da bai ci ba na rana da na safe da na kari da na safe da ba ka ji bala'i duk sai ya tsirka shi a cikinsa wai sai ya dawo da shi ka kalaka kanka don sa in ya ce ne na ba zai iya daga ba sai wani lokaci ba zai iya ibada ba ka sha wannan rashin cin abincin da yawa lafiya yake kara mutum
kware
sosai kake jin daɗin rayuwarka ka ci dabino ka ɗan sha ruwa ka ɗan ci wani abu wanda suke ƙanana amma ba ka zo kai ne a jajiruwancan sai ka ga mutum da yawa ya ci abin da sai an kai shi likita ana neman a fasa mashi ciki saboda ya halaka kansa ci ba wani abu bane ba wallahi babu rayuwa mai daɗi irin rayuwar addini rayuwa ta imani shi yafi komai daɗi ka nemi Allah ya baka lafiya ka bautata masa ka nemi Allah subhanahu wataala ya rufa maka asiri kayya tozartar da kai ka samu ruhun asiri ka samu abin da zaka bautata ma Allah subhanahu wataala Allah da ya faɗi sufofi na yan aljanna ya ce khalidina fiha abadan bai kyale a nan ba sai ya ce kuma walahum fiha su yan aljanna a cikin aljanna suna da azwajun mutahhara mataye tsarkaka bari mu karanto su a guda ga cikin malaman tafsiri suka faɗa musamman abin da Imam Ibn Kathir ya kawo a ƙarƙashin wato wa azwajun mutahhara kun gano walahum fiha azwajun mutahhara suna da mataye tsarkaka Ibn Kathir ya ce ai min al-haid wal nifas su ne matan da ba sa jinin al'ada ba sa jinin haihuwa wal'adha ba sa ƙazamta matan aljanna tsaftata ne wal akhlaq razila ba sa yin wato ba su da ɗabi'u waɗanda suke munana a ɗabi'unsu kyawawa ne ba sa ɓata wa maza da rai ba sa wato yin abin da miji zai ji ba daɗi ba sa yi kun gane ko mala ya ce wasifatun naqisa ba su da sifofi waɗanda suke tauyayyun sifofi a nan kaga wani namijin ya fi son mace doguwa sai Allah ya haɗa shi da gajera kullum yana jin ba daɗi to a can abin da Allah ya sa kake so shi zai haɗa ka da shi kun gane ko wani baya son doguwa sai Allah ya haɗa shi da doguwa gajera yake so duk wata dabi'a da baka so ta mace to Allah ba zai hada ka da ita a gidan aljanna ba kun gane ko kama qala ibnu abbas Allah ya kara masa yadda yace azwaj mutahhara sai yace mutahharatun min al-aqdar wal adha sune tsarkakakku da daga duk abin da yake azamta ne ko cutarwa ba su da kazanta ba za ka ji su da wari ba sannan ba za su bata ma da rai ba ba sa gaya ma magana mara dadi kun gane ko yace wa kadha qala ata wal hasan al basri wad dahak wan nafai wa abu salih wa atiya wasiddi wa qala mujahid wa inna bika malaman tafsir sun fada haka mata aljanna tsarkaka ne daga kazamta daga cutar da miji duk ba sa yi sannan wa qala mujahid imam mujahid yace mutahharatun min al bawl to kaji wani mata aljanna ko fitsari ba ta yi yace mutahharatun min al bawl ba ta yin fitsari wal haid ba ta yin haila kun gane ko sannan ba ta yin majina kun san majina ko ba ta yi sannan kuma ba ta yin wannan tofi ta dinga zubda yawo musamman mata masu ciki dabi'a su sai kaga suna zubda yawo wannan mijin baya san haka to mata aljanna duka ba su haka sannan ba sa fidda mani shi kansa kazamta ne sannan kuma ba su da da ka san mata ta nan in ta haihu sai dan ya shagaltar da ita daga barinka to duk abin da zai shagaltar da su wato dangane da mijin su ba su da shi ko kuma za su same shi saboda miji ya ji bai jin daɗi to ba su da shi kun gane ko anan ne wato zaka gane cewa aljanna gida ne na nutsuwa kun gane ko duk abin da zai kawo maka ka ji ka ce wai to babu shi a cikin aljanna kun gane ko wa qala qatada imam qatada ya ce mutahharatun min al-adha suna tsutsar kaka ne dangane da kazamta wal'asam sannan tsutsar kaka ne ba sa laifi ba sa ma Allah laifi ba sa mazajensu kun gane ko wala haid ba sa yin haila sannan ya ce wa qawlu ibnu kathir ya ce da fadan Allah ya ce wa nudkhiluhum dhillan dhalila za mu shigar da su inuwa wacce take madawwaniya ya ce ay dhillan aqiman wato inuwa wacce take mai zurfi wacce ba galin ido baya kaiwa ga iyakarta baka isa ka ce ga karshen inuwa aljanna ba shine aliq kasiran gaziran dulan kun gane ko wato wacce take mai tsayi wanda tsayinta ba shi da iyaka shi yasa zo a hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna fil jannati la shajaratun ko la shajaratin a cikin aljanna akwai wani ice yasiru rakibu fi dhillaha mi'at am la yaqta'uha wato matafiyi ne wanda yake akan abun hawa zai ta tafiya a cikin wannan inuwa ta aljanna tsawon shekara 100 ba zai wuce wannan inuwa ba ta cikin aljanna kun gane ko sannan kuma akwai shajaratul khuld wato ice na dawwama wanda baya lalacewa yana ta baka wato annashuwa da dadi Allah subhanahu wataala ya kai mu gidan aljanna ya sa muna daga cikin ɗan aljanna ya tsare mu daga shiga wuta alaramma sai Allah subhanahu wataala ya ce
inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا
الله سبحانه وتعالى إن الله يعمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الله سبحانه وتعالى wato inna allaha lalle allah ya'murukum yana umartaku da kansa kaga wannan wato umarni ne wanda yake mai karfi saboda ya biyo bayan nunu tawkid ya biyo bayan wato inna kaga alama ce ta karfafa zance inna allaha lalle allah ya'murukum yana umartuku an tu'addu al-amanat ila ahliha ku maida amanoni zuwa ga masu su ngane ko kuma wannan yana daga cikin alama na imani bada wato amana ga wanda ya baka amana na farko dai amana tsakaninka da Allah ita ce amana wacce take a farko amana tsakaninka da Allah ita ce ya halice ka ka dan ka bauta masa to shin wannan bautar kana yin ta a bisa hakikaninta ka bada wannan amana sannan amana tsakaninka da bayi ɗan uwanka wacce ita in ka tauye ta Allah baya yafe ta kun gane ko Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa la imana liman la amanata lahu babu imani ga wanda bashi da amana kenan wajibi ne wato mutum yayi kokari ya bada amanar da Allah subhanahu wataala ya dora masa shi yasa Allah ya ce Allah yana umartar ku ku mai da amanoni zuwa ga masu isu kun gane ko sannan Allah ya ce wa idza hakamtum bainan nas idan za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl ku yi hukunci tsakanin su da adalci ko da tsakanin mahaifinka ne a matsayinka na alkali sai shari'ar mahaifinka da wani ba Allah ya shuru to kai adalci Allah ya ce ku sai da adalci walau ala anfusikum aw lil walidain wal aqrabin ku yi adalci ku sai da adalci ko da akan kawunanku ne ko akan iyayenku ko makusantanku ne kun gane ko shi yasa Allah ya ce wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl idan za ku hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci Allah ya haramta zalunci domin akasin adalci shine zalunci kun gane ko babu wani lokaci da aka yadda mutum yayi zalunci ko da akan kafiri ne kun gane ko ba a taba yadda ba a ce wai ga wani lokaci da aka baka dama aka ce ya halatta kai zalunci kun san akwai lokutan da ake cewa mutum ya yayi ƙarya ko an dan daga mai kafa to amma zalunci babu wani lokaci ka ce wani dan kafiri ne bar ka zalunce shi a Allah sai ya bi masa hakkinsa ko da kafiri ne kun gane ko dole ne kai adalci akan kowa Allah ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada kiyayyar da take tsakanin ku da waɗanda suka zalunce ku ko kuka yi husuma da su ko kuna gamuci ba ku shiri da juna yasa ba za ku yi musu adalci ba kada ku yi haka Allah ya ce ku yi musu adalci shi yafi kusa da tsoron Allah wannan aya ta sauka ne bayan kafirai sun kange manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga zuwa ya sauke farali ya yi aikin umara ko aikin haji suka hana suka ce ba zai shiga ba sai shekara mai zuwa aka hakura aka tafi amma ana cikin kissar ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ce kada kiyayyar da ke tsakanin ku wato da waɗannan makiyan nawo ta sa in kun zo yin hukunci tsakanin ku da su ku yi musu adalci a ku musu adalci shi yafi kusa da tsoron Allah kenan rashin adalci shi ne yake nesa da tsoron Allah kenan zalunci shi yayi nesa da tsoron Allah rashin tsoron Allah ne zalunci kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yadda ya tabbata wato a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tu'addu al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah wallahi tabbas za a dawo da haƙoƙi ga masu su a ranar alƙiyama hatta yi kwada shafi jalha'i har ma akuya wacce take mara ƙaho mina shafi barna zuwa ga akuya mai ƙaho wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi kaga kenan kai kokari kakkaga wato akan akwai haƙƙin wani akan Allah ya ce an tu'addu al-amanat ila ahliha yana umarta ku ba da amanoni ga masu sannan kuma in za ku wato hukunci ku hukunci da adalci kar ku ci amana kada ku yadda a ba ku wani cin hanci ko da na magana ko da na dadin zance ne ka kiwa mutum adalci domin in an je lahira in ma an yi shari'a a nan an baka to a lahira Allah sai ya saki hatta annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya bayyana a cikin hadisi yace ni din nan mutum ne daga cikin mutane ban san abin da yake koyo ba kai wani ku zai zo ya ce gashi ya kawo ƙara ko a kawo ƙararsa ya zalunci dan uwansa amma saboda ya fi wannan dan uwan nasa iya magana da iya zance yayi magana inji na gamsu in dauki haƙƙin dan uwansa in bashi to in ya shirya ya ci to ya ci fa amma an je lahira Allah zai sake ta Allah subhanahu wataala zai dawo da wannan shari'a kenan in ya shirya ya ci wutar jahannama ya ci amma idan an je gaban Allah za a sake shi yasa wani malami yake cewa duniya sulhu ake shari'a sai gaban Allah
haka
wallahi duk yadda za a yi a nan a yi shari'a a ba da kuɗi a zalunci wani kakkada ma akwai babbar shari'a akwai kotun koli ta gaskiya wacce take adalci a nan ne ƙarshen adalci yake Allah ba zai zalunci kowa ba haƙƙin kowa sai an bashi da duk wanda aka yi aka zalunta to a ranar Allah subhanahu wataala zai kwato masa haƙƙinsa to shi yasa Allah yake umarta mu cewa wa idza hakamtum bainakum bainan nasi idan za ku hukunci tsakanin mutane to ku yi hukunci da adalci kar ku yi abin da za ku wato cutar da su ko ku yi abin da za ku zalunci ɗaya ɓangaren ka ba wa ɗaya ɓangaren haƙƙin da ba nashi ba shi yasa za ku ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hatta alƙali ya yi hukunci a lokacin da yake cikin fushi in ya riga ya ga cikin masu ƙara wani ya fusata shi to ya kamata ya daga ƙara ya ce a tafi sai sati mai zuwa ko sati biyu a je a dawo saboda har zuciyar shi ta wanke kada tsautsayi saboda abin nan na haushin wannan ɗaya daga cikin masu shari'a ya sa ya masa tasiri ya masa rashin adalci in gane ko shi yasa ɗage shari'ar nan da kuke gani akwai ta a musulunci domin alƙali ya samu nutsuwa ya istihadi ya yi tattauna da waɗanda suka fi shi ƙurewa in ta kama ya sallah ya gaya Allah ya kuka in alƙali ne na ƙwarai kenan ya kuka ya ce ya Allah ka bani mafita cikin wannan haka ta alƙalanci amma alƙalin da yake jira a kawo ƴan damma amma ce har ta wanda ake ba da labari aka ce ƙara ƙarya an ƙara ma kuɗi ko ba ka ba to kaga wannan ina wannan ya gama yawo alƙali mai hukunci so ake ya zanto mai santsani wanda yake yana da tsoron Allah yana ƙoƙarin adalci saboda in ya zalunci wallahi Allah ba zai ƙyale shi ba sai ya zo da abin da ya yi na zalunci wato a gaban Allah subhanahu wataala shi ne Allah ya ce to Allah yana muku wa'azi yana wato umarta ku yi adalci idan za ku hukunci tsakanin mutane ya ce inna Allaha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl idan za ku hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci Allah ya ce inna Allaha ni'ma ya'idukum bi ma dalla da abinda Allah yake muku wa'azi da shi kun ji ba wa'azi daga gaban Allah subhanahu wataala wa'azi daga gurin Allah subhanahu wataala inna Allaha ni'ma ya'idukum bi ma dalla da abinda Allah yake muku wa'azi da shi lalle ko ma dalla Allah ya muku wa'azi da cewa kada ku yi ba da amanoni ga masu su a ranar kiyama amma yanzu ne aka maida amana an baida cin amana kamar wani wayewa ne mutum ya ci amanar ɗan uwansa wanda ya aminta da shi tsakanin miji da mata suna cin amanar junansu tsakanin aboki da aboki a ci amanar juna tsakanin wato mai gida da yaronsa a wajen aiki cin amana to mu ji tsoron Allah kada na ƙasa ya zalunci kada na sama ya zalunci na ƙasa kada kuma na ƙasa ya zalunci na sama dukkan ba a yadda ba kowa ya bada amanarsa da take tsakanin shi da wanda yake tare da shi tsakani da Allah domin yana daga cikin alamar munafunci shine wa idza tumina
khan
idan aka amince wa mutum sai ya haici Allah ya mana sani
amin
to madalla da wa'azi da Allah yake muku wato Allah ya ce inna Allaha lalle Allah kana sami'an basira ya kasance wato mai ji ne kuma mai gani ne dangane da aikin bayansa wato duk abin da mutane suke aikatawa ko suka gani a koye ne ko a fili to Allah subhanahu wataala yana ji kuma zai musu hisabi dangane da abin da suka faɗa haka nan basiran Allah mai gani ne dangane da abin da mutane suke aikatawa in ma dai kayi abin da yake wato amana ne ka kiyaye amana Allah subhanahu wataala shi kuma ya baka lada amma mutum ya ci amana Allah ya masa hisabi akan wannan amana da yake ya hukunta shi amma mutum ya fada alkhairi ya fada abin da yake na daidai Allah ya bashi lada amma mutum ya fada abin da zai cutar da dan uwansa Allah subhanahu wataala ya masa hisabi ya kwato haƙƙin dan uwan nasa duk abin da bai suke aikatawa Allah yana ji yana gani sami'an basiran mai ji ne kuma mai gani ne laysa kamithlihi shay'un babu abin da yake kama da Allah subhanahu wataala wa huwa sami'ul basir shi mai ji ne mai gani kaga wannan aya tana ƙara fassara wannan aya Allah sami'ul basir sifofi ne daga cikin sifofin Allah dole ne mu tabbatar ba tare da mun kamanta su ba domin jin Allah ba shi da iyaka ba wanda ya san iyakar sa ganin Allah babu wanda ya san iya kilomita ne Allah shi kada ya baiwa kansa sani ba irin na dan adam bane komai na sifa na Allah baya kama da na dan adam mun gane ko mu abin da ya zama wajibi a kanmu mu tabbatar da sifa ba tare da mun kamanta ba ba tare da mu wato sabbaha ta ba mun musalta ta ba sannan ba tare da mun yi wato taharifin ta ba ko kuma mun kore ta ba duka ba a bukata ko mun kayyafa ta mun ce ga yadda take duka ba a bukata wala abin da ake bukata mu fada mu fassara yadda ta zo amma yaya take Allah shi kadai ya baiwa kansa sani ya jin Allah yake Allah shi kadai ya san yadda jin sa yake ya ganin Allah yake Allah shi kadai ya san yadda ganin sa yake mu dai zamu tabbatar sifofi ne daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala Allah ya tabbatar ma kansa da su kun gane ko Allah ya tabbatar wa kansa da wannan sifa to dole mu tabbatar masa kun gane ko to inna Allah kana sami'an basira lalle Allah ya kasance mai ji ne kuma mai gani ne abinda muka fada na daidai Allah shi ba mu lada wanda muke kuskure ko tuntuba harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.